sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru Mishani ce tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 3 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga kanin labaran duniya.
Masana fadin duniya sun dukuba wajen ganin sun samar da rigakafin cutar coronavirus. Dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi balaguro zuwa garin Kenosha dake jihar Wisconsin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wasu sabbin matakai akan jami'an diplomasiyyar kasar China.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin za ku ji yadda aka kama wasu da ake zargi da aikata laifukan da suka shafi fashi da kuma sata ta yanar gizo a jamhuriyar Niger.
Daluloli na suka sata da kuma wani abinci hakan ga da kuɗi. Idan sun ka samu sa hannu cikin kwakwalwar kamfani idan nan suka dabar da suka jan kuɗi su aika ga lambobinsu kuma kuɗin sai su aika su ƙasashen waje.
Yayin da ake ci gaba da fama da cutar COVID-19 a wurare da dama ciki har da Najeriya, za mu leƙa jihar Adamawa da Taraba domin jin yadda waɗannan jihohin ke fama da cutar. Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aishatu Sule za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Masana fadin duniya sun dukufa wajen ganin an samar da rigakafin cutar coronavirus. A halin yanzu hukumar lafiya ta duniya WHO na bibiyar masana 170. Masana harkar kimiyya na bayyana kwarin gwiwa kan cewa za a samar da rigakafin wannan cutar mai inganci kuma nan ba da dadewa ba a lokacin da cutar ta bullo. Amma inda ake da wannan kyakkyawar fatan akwai kuma damuwa. Gwamnatoci ba sa kashe isassun kudade dan kawar da wannan babbar annobar koma baya wajen hada yawan rigakafin da ake da bukata. Masu sharhi sun yi hasashen cewar ya zuwa yanzu gwamnatoci sun samar da kudade da za su isa a samar da kusan rabin abin da ake da bukata na rigakafin dan al'ummar duniya da yawan su ya kusan kaiwa kimanin biliyan 8. Kasashe na kokarin cimma yarjejeniyar samun rigakafin da kamfanonin sarrafa magunguna dan samun maganin da ya tsallake gwaje-gwaje da aka yi. Fiye da kasashe 170 ke shawarwari akan rigakafin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke sa ido a kai da kuma haɗin gwiwar kamfanin Vaccine Alliance wadda Bill Gates da Melinda suka kafa da zimmar taimaka wajen samun rigakafin da kuma raba shi a duk yadda ya kamata. Dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi balaguro zuwa garin Kenosha dake jihar Wisconsin ta Amurka inda zai gana da al'ummar yankin. Kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce gana wadda za a yi a birnin da ke da mutane 100,000 za a yi shi ne don hada kan Amurkawa da kuma yadda za a tunkari kalubalen da ake fuskanta. Wannan ziyarar ta Biden ta zo ne bayan ziyarar da shugaba Donald Trump ya yi inda ya zagaya wani titi da aka lalata gine-gine a lokacin zanga-zanga da aka yi biyo bayan harbin wani bakin fata da wani dan sanda fara fata ya yi. A ziyarar da Trump ya kai Kenosha ya yi amfani da wannan damar don jaddada goyon bayan shi ga jami'an tsaro inda ya ce dole ne mu warware matsaloli, kana dole ne su yi tsayin daka, kuma dole ne ka kasance da niyyar kawo jami'ai kamar dogarawan wanzar da zaman lafiya na ƙasa don kwantar da tarzoma. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wasu sabbin matakai akan jami'an diplomasiyyar kasar China dake zaune a Amurka. A karkashin sabbin matakan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar a jiya Laraba, dole ne manyan jami'an diplomasiyyar China su nemi izini daga hukumomin kasar kafin su yi wata ziyara zuwa kwalejoji ko kuma ganawa da kananan hukumomi. Haka kuma idan za su yi wani taron al'adunsu a wajen ofishin jakadancin China idan mahalarta taron sun wuce mutum 50. Pompeo ya kara da cewar gwamnatin Amurka za ta bukaci gwamnatin China ta bayyana duk wasu shafukan sadarwar zumunci na yanar gizo da ke karkashinta.
To a gaida Yusuf Aliyu Harinde wanda zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya a nan gaba kaɗan. A jamhuriyar Niger, ɗan sanda wato na farin kaya sun kama wasu mutane da ake zargi da aikata laifukan sata da kuma damfara ta yanar gizo. An kuma zarge su da amfani da yara ƙanana don sace-sace a biranen Maradi da Yamai. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Mumin Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rukuni na farko na barayin da 'yan sanda suka gabatar wa manema labarai a wannan Alhamis shine wanda ke kunshe da 'yan fashi masu kai farmaki da ranar iri-iri a kamfanonin aika sakonnin kuɗaɗe wato Agence de Transfert. Jami'in hulɗa da jama'a Komisar Abu Muntari shine kakakin hukumar 'yan sanda na ƙasa.
An samu kama mutum biyar daga cikin waɗannan shidda ɗin, to mutum na ɗaya kuma ana neman shi. Abinda aka sata cikin wannan hari da aka kai da bindiga miliyan 23 da ɗan kai da kuma saluloli da kwamfuta su ne kamfanonin nan Al-Izza, Benet da Nita da Zaina kuma.
Wani bakon al'amarin da 'yan sanda suka bankaɗo shi ne na amfani da yara ƙanana domin zambatar bayan Allah a biranen Maradi da Yamai.
Wannan gungu ya kumshi matasa 23 waɗanda shekarunsu 8 ne zuwa 17, waɗanda kuma manyan nasu su huɗu ne shugabannin da jihar Maradi ne sun ka tinto waɗannan yara, sun ka taho da sunan Yamai domin sata. To su ma an samu an sa hannu gare su na unguwar Dar es Salaam. Yau haye da wata uku suke na suna wannan aiki. Sun yi wajen sata wajen kashi 34, 25 a cikin garin Yamai da sauran kuma kan hanya da Maradi zakkuwa nan Yamai. Saluloli na suka sata da kuma wani abinci hakan ga da kuɗi.
Daga cikin waɗanda dubansu ta cika a wannan karan har da masu damfara ta hanyar yanar gizo, waɗanda suka yi nasarar kutsawa cikin manhajojin kamfanonin sadarwa na wayar tafi da gidanka.
Idan sun ka samu sa hannu cikin kwakwalwar kamfani, idan nan suka dabar da suka jan kuɗi su aika ga lambobinsu kuma kuɗin sai su aika su ƙasashen waje kamar Togo, Burkina Faso, Benin, Dubai da kuma yawanci Cote d'Ivoire. An samu kama mutum biyar daga cikinsu, uku ɗan ƙasar waje. Abinda ya salwanta cikin wannan aiki da suka aikata, miliyan 398 da jikka 715.
A ƙarshe 'yan sanda sun gabatar da wani mutumin da ya amfani da wannan lokaci na fama da annobar corona don damfarar matasa masu neman aikin yi.
Yana sa mutane suna aiko mai takardun ɗaukar aiki kuma da kuɗi na aje takardun. Ana aiko mishi takardun ta fannin kamfanoni masu na zarga-zarga, su kuma kuɗi da aka aiko mai ta kamfanoni masu waɗanda aka amfani da su wajen aika kuɗi. Wajen aje waɗannan takardu, misali kana iya ka biya jikka 10 har zuwa jikka 25. To mutum 29 sun ka faɗa cikin wannan tarkon nashi. To shi ma an samu an sa hannu gare shi.
Hukumar 'yan sanda ta gargaɗi jama'a ta yi takatsantsan a wannan lokaci na yawaitar ayyukan 'yan damfara da na 'yan tikife, sannan ta ja hankulan iyaye su kula da tarbiyyar yara. Suleiman Mumin Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman Mumin Barma. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harinde ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Jami'an 'yan sandan Mexico na ci gaba da neman wasu 'yan bindiga da suka afka wani wuri da ake taron makoki a yammacin ranar Talata, suka kuma buɗe wuta. Har akalla mutane 8 suka rasa rayukansu, fiye da mutane 12 kuma suka jikkata a birnin Cubana. Ministan cikin gidan kasar Molesa Pablo Jacada ya ce bisa ga bayanan farko da aka samu na waɗanda suka shaida lamarin, 'yan bindigan sun isa wurin ne cikin wata mota daban-daban dauke da makamai da sojoji kadai ke amfani da su. Harbin kan mai uwa da wabi da aka yi shi ne na baya-bayan nan a kasar, da tashin hankali da ake alakantawa da kungiyoyin masu harkar miyagun kwayoyi ya yi katutu a kasar. A shekarar da ta gabata, adadin waɗanda aka kashe a Mexico ya kai mutum 34,582, fiye da waɗanda aka kashe a shekarar da ta gabata wanda suka kai mutum 1,000. tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita na jinya a wani asibiti mai zaman kansa a Bamako a babban birnin kasar. Kafafen watsa labarai sun ruwaito cewa an kwantar da Keita a asibitin Polanski da Parsta da yammacin ranar Talata, kwanaki 10 bayan da aka tsare shi a lokacin da kwamitin sojojin kasar na NSP ya yi masa juyin mulki, wanda yanzu kwamitin ne ke mulkin kasar. Ya zuwa yanzu dai ba sanar da jama'a yanayin da tsohon shugaban Malin yake ciki ba, mai shekaru 75, yadda kuma cutar da ke damunsa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya kasar Najeriya. Yayin da duniya gaba ɗaya ke ci gaba da fama da cutar coronavirus, wurare da dama sun fara buɗe hada-hadar harkokin kasuwanci da kuma ibada. A jihohin Adamawa da Taraba dai an ɗauki sabbin matakai domin hana yaduwar cutar, yayin da aka buɗe wurare. Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Matakan da hukumomi a jihohin biyu suka ɗauka ya sa kwalliya na bin kudin sabulu a yanzu, inda wasu kasuwanni da kuma wuraren hada-hada jama'a ba ma bari a shiga sai da takunkumin rufe baki ko kona hanci. Yana shugabanni 'yan kasuwa ke ci gaba da gangamin wayar da kan jama'a. Alhaji Ibrahim Muhammad Itisis, da ke zama shugaban haɗakar ƙungiyoyin 'yan kasuwa a arewacin Najeriya, ya ce za su ci gaba da wannan mataki, to amma kuma akwai buƙatar gwamnati ta tuna da su wajen tallafi.
Sannan kuma 'yan kasuwar musu lura su tabbatar da tsare-tsare na lokaci, kamar na faɗa, wanke hannaye da kuma shafa wani mai na wanda aka wanda yake daga kafe, da kuma gujewa dukkan wasu cunkoso wanda za a dinga haɗa kayayyaki da mutane a wuri ɗaya. Mu samu mu kiyaye ciwon nan, saboda yadda ciwon yake saurin yaduwa, yadda jama'a suke saurin ba wa 'yan uwansu hanyar ko gaisuwa ko mu'amala ko taɓa wani abu da sauransu, na akwai kalubale wanda dole mu 'yan kasuwa ƙungiyoyi muna nan muna shirin yadda za mu tabbatar da mu ma 'yan kasuwa mun sa musu muwa da su gefen kariya. To kina za mu sani da ma sauran jihohin duka su kawo ɗaukin gaggawa ma 'yan kasuwa. 'Yan kasuwan nan kamar da na faɗa suna da taimako da yawa a ƙasar nan.
Ba ga kasuwanni, haka ne shugabanni sun dau matakan sa ido akan iyakokin da ke makwabtaka da kasar Kamaru a jihar Adamawa da Taraba, kamar yadda Honorable Bashir Muhammad Bafe da majalisar dokokin jihar Taraba da ke wakiltar mazaban Guroje ya bayyana.
A yankin mu muna makwabtaka da Kamaru sosai. A dukkan karamar hukuma mu muna boda ne dab da Kamaru. Gauyukan Kamaru da biranen Kamaru dewa yana makwabtaka da mu. Abun nan ya bulla sosai a Bafusam, wanda bai da nisa da inda muke. To an rufe bodojin din su Kamaru, masu rufe nasu mu ma anan an rufe. To jami'an tsaro dai muna yaba musu, suna hana mutane fita, suna hana mutane cuɗanya wanda zai kawo hatsarin kamuwa wannan abu, kamuwa wannan cutar coronavirus ko COVID-19.
Ba kasafin waɗanda suka kamu da cutar ta corona ke ma bayyana kansu da kuma halin suke ciki ba, to sai dai kuma da yake ma bayyana sakin da yake samu a yanzu. Bishop Stephen Damanza, babban limamin Katolika kuma shugaban kungiyar Kristoci ta Kan a jihar Adamawa, a wani sakon bidiyo ya tura mana ma labarai, ya bayyana halin da yake ciki a inda ma aka keɓe waɗanda suka kamu da cutar.
To ranar da na sanar cewa na kamu da wannan cuta ta coronavirus ko kuwa COVID-19, Allah madaukaki ya ji kukan jama'a Krista da Musulmi, ya amsa addu'o'insu domin na samu sauki sosai. Allah ya warkar da wanda suna fama da wannan cuta. Gargadi na ga jama'a batun wannan annoba ta coronavirus shine, wannan annoba gaskiya ce, jama'a su kula su kiyaye dokoki da aka kafa domin jama'a su kiyaye kansu daga kamuwa da wannan annoba ta coronavirus. A sa wannan face mask ko kuma takunkumi fuska idan ana tare da jama'a, a wanke hannuwa akai-akai da sabulu da ruwa.
Kamar sauran sassan duniya, cutar coronavirus ta kwatse da harkoki da dama a Najeriya. Kuma fata mako shine Allah ka karkashin wannan annoba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To kuna sauraron labarin ne akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na Lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tusle dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin ya Allah.
Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, Dr. Muhammad Ladan ya fara tabo mana halin da ake ciki game da bincike da ake na rigakafin COVID-19. To a cikin shirin wannan makon, za mu kawo muku rahoto akan matsalar da ta addabi al'umma a jihar Adamawa a Najeriya da aka alakanta da damuna, wato saran macizai da kuma tsadar maganin dafin. Sannan likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai shigo ya amsa tambayoyin ku. Da farko ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Kamar yadda ma binciken likitoci suka tabbatar, an fi samun wannan matsalar ta saran macizai a irin wannan lokaci na damina, wanda kuma gwamnatoci a wasu jihohi kan ma fitar da wani tsari ko tallafi na samar da magungunan saran macizai kyauta. To sai dai kuma yanzu haka fa a jihar Adamawa da ke ma da yawan manoma, tsadar maganin kashe dafin macizai na ko sanya majinyata na saran maciji kauracewa asibitocin gwamnati, inda ma su koma amfani da na gargajiya. Tsadar maganin da yanzu ya koi tashin goron zabi, inda ma kowane shaka kuma allura guda ake siya akan naira 40,000, ga ma da tabbakin dan uwan wani da aka kwantar asibitin kwararru da ke Yola, wato Yola specialist.
Kaga Allah ko gaskiya babu wani tsada ba talaka za su dinga mutuwa ba, wallahi babu asibitin wani ya yi kokari 40,000 ya siya. Ironically doctor ya rubuta 3 times a day and it is blank up for 5 days, wallahi the family have to evacuate the guy. Ba a kula 40,000 times 3 per day, doctor wa ya bari kwana uku
Da amma ko haka ta fa bata cimma ruwa ba, don ko ban samu kwamishinan kiwon lafiya na jihar ba. Hakanan shi ma daraktan sashin samar da magunguna na ma'aikatar kiwon lafiya an koce da ni baya gari yayi bulagoro. To sai dai kuma da ni tuntube shi ta wayar salula, jami'in hular jama'a na asibitin kwararrun Mr. Ezekiel Matayes ya ma danganta karancin maganin ne da kuma tsadar ga annobar cutar coronavirus.
To dan wannan maganin zai yi tsada sabili da tun can farko ma maganin yana da tsada. Na biyu ko da ma bai da tsada, lokacin corona ne sai ka samu cewa magunguna sun karu don ba tafiye-tafiye, ba jirgin sama, ba tafiye-tafiye hotoci. Uku, ba mu da yawan rahotanni na cizo na tsaron macizai sun ɗan kalilan a wuri mu sanan. To shi ya sa ko dama akwai sai ka samu cewa za su yi tsada, because ba mu cika samu ba. Amma ka ga a makwabtakanmu a gefen Gombe jinin da sauransu, to yawanci suna da damuwa damuwoyi na. To sai ka ga gwamnati ta yi mata shiri na tallafi ga talaka wanda wannan abun ya same su, sai su samu rangume ga jinyan in maciji ya samu.
To wai ko shi ma ya ake gane saran maciji ko me ya kamata a yi kafin zuwa asibiti? Malam Muhammad Kabir Inuwa, wani jami'in kiwon lafiya ne a matakin karkara.
Na farko, me ke kawo saran macizan nan ne musamman wannan lokacin?
Yawaitan macizan a dazuzzuka, saboda daidai yanzu ke yin koyaye sun indiya kuma, sannan kuma shi manomi a lokacin kuma yake su ake sahimman yin nomansa.
Kuke aiki a irin asibitoci na karkara sun su haka ne, kamar akwai magunguna a irin asibitocin karkara?
Gaskiya ana samun karancin magunguna, kuma kuma an ce babu, sai dai manyan asibitoci da suke cikin gari. Amma dai kamar ga kauyuka gaskiya samun asibiti wanda yake dauke da magungunan cizon maciji gaskiya yana karanci. Samu ya kamata a ce an kawo mutum asibiti ne da gaggawa domin ya samu magani na gaggawa, kulawa da gaggawa da kasance. Amma a yanayin da zai zama kenan cewa babu asibiti, ba kuma maganin da za a baki na gaggawa, to a wannan lokacin ne da barbaro ake yin na wato kenan mazauna karkara. Abu na farko da ya kamata su a yi shi ne, idan maciji ya sari mutum a gidansa ne ko a gonansa ne ko ma aina ne ko a cikin damuna ko rani abin da ya dace da shi shine lokacin da yake motsa jikinsa jininsa na tafiya da gudu a cikin jiki to a zamanin nan idan maciji ya sari mutum abin da za a yi na farko shine a daure gurin don ya hana jini tafiya cikin wato kenan jikinsa.
Malam Muhammad Kabir Inuwa kenan wani jami'in kiwon lafiya a matakin karkara.
To Allah ya kyauta Ibrahim Abdulaziz a gaishe ka.
To likita barka da dare. Da fatan iyali na lafiya. Masu sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta ta coronavirus ko kuma COVID-19 kamar yadda aka yi mata lagabi. To ina aka kwana ne batun wannan rigakafi?
To Hajiya, batun wannan rigakafin da har yanzu ma su aikin binciken kimiyya suna bincike akan wannan rigakafi, amma an so ma kafa na farko, kafa na biyu na binciken, amma kafa na uku yanzu ake ciki. To kafa na uku dinnan za a ba mutane da yawa wannan allura a ga tabbatar tana aiki yadda ya kamata. To amma wannan rigakafin ba za ta fito ba bai yiwuwa sai karshen shekarar nan, ma musamman ma sai shekara mai zuwa, Allah ya kai mu da rai da lafiya. Amma ana aiki akan wannan rigakafin sosai Hajiya.
A wannan yanayi da ake ciki an kai ga, ka ce ana mataki na uku, an kai ga gwaji ne na wannan allurar rigakafin? Idan an kai ga gwaji kuma an fara gwaja akan mutane an fara samun karɓuwan shi ko ya abin yake? Sannan kuma ina batun plasma na jini da aka ce ana amfani da shi, shi kuma ya abin yake? Duk waɗannan daga tambayoyin masu sauraro ne doctor.
Hajiya, an so ma gwaji akan wannan allurar rigakafi din, amma kin san sai an gwada akan mutane da yawa a ga za a ba su allurar kashi kamar uku, sai a yi ta gwada su a ga shi wannan abin da ke kare mutane, shi wannan ƙwayar halitta da ke kare mutane a ga yadda yake fitowa. Kin san za a duba, a yi ta duba, to sai an ƙaro nan ne za a tabbatar ko ya aiki yadda ya kamata ko bai aiki yadda ya kamata mata ba. To har yanzu dai ana wannan gwaje-gwajen har yanzu nan, don akwai mutane da yawa nan shiya daban-daban na kasan nan ana aka ba su wannan allura ana gwadawa a ga me ya faru. To shi wannan plasma din, kin san shi plasma din yanda yake, waɗanda suka kamu da wannan ciwon COVID din bayan sun warke, to akwai ɗansu ƙwayoyin halitta da ke kare mutum. To shi cikin plasma din shi ƙwayoyin halitta da ke kare mutum ke ciki, to waɗanda suke ciwon in akan ba su shi wannan ruwan plasma din, to yakan rage tsananin ciwon a yadda plasma ɗin yake nan. Ko shi ma ai Hajiya, ba kowane lokaci yake aiki yadda ya kamata ba, to shi ma wannan har yanzu ana gwaje-gwaje ba a tabbatar da yadda yake aiki ba, amma akwai wasu mutane da ake ba su yana taimakawa Hajiya.
Wannan bayani dai da doctor kake mana bayani ne da abin da ke faruwa kenan a nan ƙasashe kamar su Amurka, inda aka haɗa ƙarfi da ƙarfi ana ƙoƙarin samar da wannan rigakafi kenan ko?
Eh Hajiya, wannan gaskiya ne, a nan ƙasashe ake wannan, ana na a kasashen America da Turai da kuma Rasha duk suna binciken sosai, amma kasashen mu na tabbata su ma suna irin kokarin su, amma akwai wasu ƙungiyoyi da suke so su taimaki kasashen Africa, to su ban san yanda suke ba, amma su ma suna dan kokarin su. Amma
to Alhaji Musa Direba, to wannan sunan garin nasu dai bai fito sosai ba, Barayi ne ko Baraya ko gashi nan dai sunan bai fito sosai ba, watakila idan ya ji ya san shi ne da ya aiko da wannan tambayar cewa yayi wai to kasashen mu na Afirka wai wannan gwaje-gwajen da za a fara yi mu amince da shi ne, kuma idan mun amince sunan kaman kasashen da suka ci gaba an samu karbuwar wannan rigakafi ne har za a kai mana mu Afirka?
Hajiya, wannan binciken da ake yi dai inda aka tabbatar maganin ko wannan allurar rigakafi din tana aiki sosai, ai ya kamata mu ma mu amince da shi, kuma ai kungiyar WHO kenan, ina to su ma suna bincika, to waɗannan da inda aka tabbatar yana aiki don za a yi binciken su sosai, kuma ya kamata kuma manyan mu ko masu mutanen mu dake kula da lafiyar jama'a su ma ya kamata aka kawo su ma su yi binciken su, amma in dai aiki yadda ya kamata a kasashen nan to mu ma ya kamata mu amince da shi, amma mu ma dole mu yi binciken namu Hajiya.
To da wannan muka kawo karshen shirin namu na wannan mako, shirin lafiya uwar jiki, muna fata an amfana, aka kasance da mu mako na gaba domin jin wani shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin, Ni ce Aisha Tisle, ku kasance cikin koshin lafiya. Gaida Aisha Tisle, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Jamila da Fati, mata Ado Salati Gome ga Annabi Rajau, suka ce baki daya, muna kira ga al'ummar duniya da cewa ya kamata mu dukkufa da addu'a Allah ya kawo muna ƙarshen wannan masifa na tsadar abubuwa. Domin ita addu'a makamin mu ne ce, inji manzon tsira. A ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo muna mafita dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rajau, ya ce ga matsalar tsaro, ga tsadar abinci, ya ce ga ƙarin kuɗin dallan tarki, ga ƙarin farashin man fetur. To, shiwa ina ne ake so? Talakan Najeriya je ne? Allah ya kyauta, kuma Allah ya ji kan talakan ƙasata. Amma ba dan ya mutu ba. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Husaini Abba Dambam da ke jihar Bauchi, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce muna jajanta wa ƴan uwa da iyalan mutanen da hatsarin jirgin sama mai saukar angulu ya rutsa da su a garin Ikeja da ke jihar Lagos, wanda ya sanadiyar rasa rayuka. Allah kiyaye na gaba, amin summa amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Muhammad Cindo, unguwar ƙarfin madaki a Bauchi, tarayyar Najeriya, ya ce assalamu alaikum biya Hausa. Ya ce hakika ƙara kuɗin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi a daidai wannan lokaci da talaka ke cikin halin ha'ula'i abin turne da Allah wadai. Muna roƙon Allah ya ba mu yadda za mu yi a ƙasar mu Najeriya, amin summa amin.
Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Masana a faɗin duniya sun dukufa wajen ganin sun samar da rigakafin cutar coronavirus. A halin yanzu, hukumar lafiya ta duniya WHO na bibiyar masana 170 a faɗin duniya. Dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi balaguro zuwa garin Kenosha da ke jihar Wisconsin ta nan Amurka, inda zai gana da al'ummar yankin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wasu sabbin matakai akan jami'an diplomasiyyar kasar China da ke kasar ta Amurka. Jami'an sandan Mexico na ci gaba da neman wasu 'yan bindiga da suka afka wani wurin da ake taron makoki a yammacin ranar Talata, suka kuma bude wuta har akalla mutane 8 suka rasa rayukansu, fiye da mutane 12 kuma suka jikkata a birnin Kibana.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande, wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Mr. Daniel Brown, wanda ya hada mana shirin. Ni Madina Dahir Mishanu nake cewa mu tara a shirinmu na dare, idan Allah ya kai mu.